Saka
mai wuya.
A yanzu haka wannan wato irin zamantakewan yana nema ya gurbace kenan ko kuma ya lalace?
Ga ya lalace, menene ya zo ya faru? Me ya shiga sakani? Tambayoyi da ya kamata a ce an yi kenan.
Da ba mu san da haka ba. Wasu mu ma muna aurayen juna, muna zaman tare, ana makarantar tare, ana komai tare.
Fulani akwai criminals, Mogaful akwai criminals. To waɗannan masu aikata laifin wallahi su suke hada waɗannan rikita-rikita.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkamu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan mun same ku kallau. Za mu jingine magana game da rikitan da suka biyo bayan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar ran 26 ga watan Yuli wannan shekara. Mu kuma Najeriya mu ci gaba da duba zama ko kuma kalubalen zaman tare tsakanin su 'yan Najeriya din, wanda sau da yawa bambancin da ke tsakanin su na kabilanci da addini da al'adu da zaman tare ka hada na tattalin arziki wani lokaci yakan janyo cece-kuce a tsakanin su. Za mu yi amfani da jihar Plateau, jihar da Allah ya hore mata yanayi mai kyau na gaske wanda kowa yake yaba da shi. Ga ta da ƙasa mai albarka da tare-taren albarkatun ƙasa a cikinta, ga ta da mutane masu ilimi sosai, ga manyan 'yan kasuwa, ga giggan-giggan 'yan siyasa da yanzu da nada, ga ta da muhimman mutane masu yawan gaske a cikinta. To amma duk da haka, wani lokaci zama a tsakanin jinsunan mutanen wannan jiha ɗin yakan zama ƙalubale babba. Wani lokaci har abin yakan ƙazance ya jawo rikita tsakanin su. To don duba wannan al'amari ne, wakilin mu a can Jos wato Zainab Babaji ta gaito manyan muhimman mutane da shugabannin addinai da jama'a domin su tattauna wannan al'amari ba tare da ɓata lokaci ba. Bari in bar su gabatar da kansu da kansu.
A ni mai suna da Pambot Elder daga Jishe Tudun Wada nan garin Jos.
Sunana Putman Elia Amos, mataimakin mai rubutu na Mogaful Development Association gabaki daya.
To sunana Muhammad Salisu Isa, kuma lawyer mai zaman kanshi, kuma lawyer kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders Association Plateau State Chapter.
Ni ne mai suna Ambassador Ezekiel Peter Bini, National President na Irigwe Youth Movement.
Sunana Saf Danjuma Rafan, District Head na Nambar, Bokkos Local Government na Plateau State.
Abin da ya kawo mu nan shine mu tattauna dama, musamman saboda matsalan tsaro da muka samu kanmu a nan jihar Plateau. Bari mu fara da kai Mr. Bot. An sha fama da tashin hankali, mutane an rasa rayuka, an rasa dukiyoyi masu dimbin yawa. A nan kana wato wakiltan al'ummar Birom, waɗanda shekaru da dama su masu sha fama a cikin wannan tashin hankali. Menene musabbabin tashin hankalin nan, ko kuma musabbabin sabani? Wani lokaci akan danganta shi da fada na makiyaya da manoma. Menene musabbabin rikici a nan jihar Plateau?
To abun ya zo dai za mu ce kamar ruwan dare gaba gari ne, domin gaskiya mun tashi ba mu samu irin wannan rigagumu ba. Sha'anin makiyaya da kuma manoma duka abu ɗaya ne. Da muke yara sai ka gan cewa shi Bafulata ne zai zo, in ba Bafulata ne ba manoma. Zai zo zai zauna a gonanka, sai lokacin noma ya sai tashi tafi ya sake zuwa gaba yana kiwo. Kazalika shekara mai zuwa an zo an saba. To kun san sha'anin abu yanzu nan, duniyan tana ta faman juyewa, amma an yi kokari a gan cewa yadda za a iya samun haɗin kai a zaman lafiya. Sai dai kuma abin da ya zo faru guda ɗaya, su ƴan uwanmu Fulani da muka tashi tare a shekarun da na riga na kai yanzu dai shekaru sun ja baya, da ba mu san da haka ba. Wasu mu ma muna aurayen juna, muna zaman tare, ana makarantar tare, ana komai tare. Wannan abin da ya zo faru haka muka ce to Ubangiji Allah ba lokacin da ba kan iya jarabcin mutum. Amma roƙon da muke roƙon mutane shine guda ɗaya, shine in ba mun iya zaman tare, mun haɗa kanmu tare a matsayin abu ɗaya ba, ba yadda za mu gan cin gaban shi. In mun gan akwai baƙin da suke shiga tsakaninmu wanda za su iya su kawo mana tashi hankali tsakanin zamanin yanda muke tare da juna sai mu kiyaye wannan
kenan akwai bakin da suke shigowa ne
eh ni na ba da gaskiya akan cewa zaka zauna da dan uwanka sai ka gan kuna tare wani rana makiyayen ma da manoman mun san juna dukan mu wani lokaci wani ba platinum kaga ina yin barna wani a wani guri sai a ce ba a san mutumin ba sai ce a gaskiya shi ma bai sani ba ko yara ne suka yi muka iya mu gyara wa ana abubuwa to kagan wanda shi ba ko yazo wucewa kai zai sa shanukansa ko dabbobinsa cikin gonakin mutane sai ka gan sai taso kai ka zo daga gida ka zo gona an zo an ci maka gona ka gani zaka doka wane ne mai shanun nan sai ka doka kila dan uwan naka nan ne ba platinum da kuke tare shine kila mai wannan shanukan da suka wannan barnan kagan hankali ya fara tashiwa amma abin da nake son jawo hankalin mu wannan kusa shine mu dinka kawo hankalin mu kusa muna tambaya da ɗan uwan mun kaje ka tambaya ma cikin muriya mai kyau dan uwan ka zai giya maka ban sani ba ko na sani inda akwai asara ma ka san za a yi gyara duka yafi yadda zamu ja muna dauki kai muna jawa jujiya jijiyan wuya wa juna muna fara rikice da juna
to barista Mr. Putman Ilya Amos shi Mr. Bot ya yi maganan cewa wato rikici ne na manoma da makiyaya kuma da baki waɗanda suke shigowa kwanan nan a yankin naku na Magabur ko kuma Manguma a ce musamman an samu wannan tashin hankali da ya kai ga rasa rayuka da dama a ɓangaren ku menene musabbabin tashin wannan rikici
na gode da wannan tambaya sai dai inda zan dan ce kaɗan shi ne a yanzu da kike wannan tambaya mu ba wanda ya fita ya gaya mana cewa ga dalilin da yasa wannan hargitsin ya fita sakanin mutanen Magabu da Fulani dalilin ko guda ɗaya ne a yanzu da nake miki magana ko ba Fulani ne ko ba Hausa ne ko ba Kwanki ne ko kai ko wani kabila ne zai gaya miki cewa in dai ka san Mangu ne da aka san shi an san shi da zaman lafiya shekaru aru-aru da suka wuce sai dai kashi menene ya zo ya faru me ya shiga tsakani tamboyi da ya kamata a ce an yi kenan na ji ɗan uwana ya yi magana har abin ya ɗan soke ne ya ce muna auraya tare tashi da na tashi a yaro da na tashi idan za a yi sallah misali idan ba mu je mun ci shinkafa na Fulani ba don muna sa tsammani za man shanu ko menene idan aka yi wannan in ban mu ci ba biki ba ta yi daɗi ba a gurinmu ran da muna Kirismati za ki gaba Fulatin ya manta ma wai yana kiwo ya zo ya tsaya ana rawa shi ma har ya shiga cikin rawan yanzu ban tsammani wannan akwai shi kuma ba an kuma abin yana ya kama na takaici
a kwanakin baya an yi wani bikin aure a nan a wani coci na je na ga matan Fulani da mazan Fulani da ƴan musamman da ƴan Magabul a wannan a yanzu haka wannan wato irin zamantakewan yana nema ya gurbace kenan ko kuma ya lalace
ya riga ya lalace zai yi wuya yanzu da kike magana a ce idan muna wani biki sai a ga duk waɗannan mutanen mu zo mu haɗu kamar yadda aka saba zai wuya kuma a ga idan an ce za a je koda kai bisu ko bisu ne ma zai wuya a ce mun zo don majuna jaje na irin abu kama haka a yanzu dai na ga wannan domin a yadda muke zama ba mu riga mun samu menene ya shiga tsakani domin a magance shi ba so zai wuya a ce in mun ga juna har mu ce mu yi ina kwana ina wuni kamar yadda da muka saba
to Mr. Putman yayi maganan cewa zai yi wuya amma mun san cewa ba abu ne mai wuya ba idan har muna da zummar cewa zamu dawo da irin wayannan barista kana wakiltan Fulani kuma yawanci ba mu maje na uku na hudu ba al'umma biyun nan da suka yi magana suna da matsala da Fulani menene musabbabin tashin wannan rikici me yasa kullun ake zargin Fulani
to da farko dai ina fara yin jaje daga zuciya na madadin kuma ɗan uwa Fulani da abin da ya faru a Mangu da sauran wurare wanda wannan abu ya rusa da su muna musu jaje kuma muna nuna bakin cikin faruwar wannan abu a ce ma a Mangu Allah ya kare haka Allah kuma ya tsayar da abun haka amma muna bakin cikin haka kuma a gani na da kuma sauraron waɗanda suka riga suka yi magana har yanzu wannan tambayan ki ba amsa shi ba. Na menene dalilin da yafa yasa wa'annan abubuwa ke faruwa musamman na wannan namango? Ya yadda da abinda shi abokin magana ya faɗa, har yanzu ba a fito aka ji wani ya ce ga abin da dalilin abin da ya faru. Ni in zan ana wa tunani wa'annan rikita-rikitan da suke faruwa a plateau ba su da suna da nasaba da abinda ake kira activities na criminalities, ma'aikata masu aikata laifi criminals na kowane kabila suna nan. Fulani akwai criminals amma ba duka ba Fulani bane criminal. Mughaful akwai criminals amma ba duka Mughaful bane criminal. Haka nan sauran kabilun bazan iya saboda lokaci. To wa'annan masu aikata laifin wallahi su suke hada wa'annan rikita-rikitan. Ni bana kallon shi a matsayin rikici ne tsakanin manomi da mai kiwo.
To a gaishe ku, to bari mu tsaya nan sai Allah ya kama rana wace mu zo mu ci gaba. Muna godiya da yawa ga ita Zainab Babaji da kuma su manyan bakin da ta gaito domin tattauna wannan al'amari na zaman tare a tsakanin mutanen jihar Plateau da ke can arewacin Najeriya. A madadin su duka, ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC.